domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Ba sauraron rubrikan mu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19 ga ba daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau zamu sauka Bauchi, Arewa maso gabashin Najeriya, don jin yadda wasu mata masu kwazo ke fadakarwa ko tallafawa sauran matan Arewa su samu imma ilimi ta hanyar shiga makaranta ko su koyi sana'o'i irin na hannu. Hajiya Hafsat Muhammad dake matsayin jami'a ofishin ma'aikatar gona ta tarayya dake Bauchi ta duba yanda ilimi zai sauya rayuwar matan Arewa zuwa tudun Muzira. Daga nan zamu shiga cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Rahama don jin yanda mata ke koyon sana'a.
Arewa zumun ta mudu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga Hajiya Hafsat Muhammad wacce asalinta daga Bukurne a jihar Filato.
A daɗa waye musu kai, ya mace ta san muhimmancin ilimi a gare ta. Akwai wani bayani da ake cewa idan ka ilmantar da ya mace kaman ka ilmantar da al'umma ne, to sai a waye mata kai cewa idan ta yi wannan ilimin ba wa ita bane, har wa ƴaƴanta da jikokinta, wannan ilimin duk zai taimake su su ci gaban rayuwarsu.
Yana iya yiwuwa wasu yaran in an fidda su daga makaranta bisa wasu dalilai, ɗaya ga shi kenan su kam sun zauna kenan ba ci gaba da karatu ya tsaya daga nan.
Eh, haka ne. Wasu idan aka fitar da su akwai dalilai ne yakan sa a fidda yaro, ba wai haka kawai iyaye dan ƴarsu tana makaranta su cire ta. Ta yiwu akwai matsalan iyayen ba su da ƙarfin da za su ci gaba da tallafa mata ta ci gaba da karatu. Iyaye dole ne su cire ƴarsu a wannan dalili. Na biyunsa kuma waɗansu iyaye suna jin tsoro kada su bar ƴarsu ta ci gaba da karatu ta janyo musu abin kunya. Sannan kuma ga al'adunmu na nan arewacin Najeriya, daman a da yara ƴaƴa mata daga 13 ne ake aurar da su. To akwai waɗansu iyaye har yanzu wannan al'adan da shi ake tafi, ba sa son ƴaƴansu su kai waɗansu misalai girman jiki suna ganin ta a gida.
Ma'ana yana iya bayan an cire su ko kuma ya zama a dalilin cire su ko an aurar da su ko wani abu bisa wannan dalilan. Wannan auren ko waɗannan dalilan za su iya sa shi kenan karatun su ya tsaya daga nan.
Eh, to wasu it all depends in aka bada su aure. Wasu mazan suna da ƙarfin da kuma suna sha'awan kuma sun san muhimmancin ilimin ƴa mace, sukan bayan auren sukan maida ita kuma ta ci gaba da iliminta. Wasun kuma a gaskiya shi kenan ƙarshen ilimin.
Laifin daga wajen mazan ne ko matan ne in sun shantake kawai sun zauna a gida sun ɗauka dama abinda ya dace suna yi kenan.
A'a, ba wai laifi bane ko kuma su sun shanti ko haka bane. Kaga ba kowa ne ya san amfanin ilimin ƴa mace ba. Wasu sun san amfanin ilimin ƴa mace, wasu kuma ba su sani ba. Ko na ansa daidai?
Eh, ma'ana abinda nake nufi a nan shine yana iya yiwuwa inda ta mace za ta faɗa wa mijinta ta gamsar da shi cewa tana so ta yi karatu, to zai iya ba ta dama. Wani kuma ba mamaki ma mijin yake so ta yi, amma ita tana ganin kai na ita wannan wahalar duka ba ta bukata.
To ita din kaga ko yadda na gaya maka, idan namiji na da ƙarfi yaga zai iya sponsorin kuma ya san muhimmancin ilimi, he is aware, zai iya barinta ta ci gaba. Wayansu kuma ƴaƴa matan za ta ki saboda ba ta da hangen nesa, ba ta san me amfanin ma ilimin ba balle sai ta ki karatu, zaman gidan zai fi mata haka. Amma nan gaba kuma za ta zo ta yi kuka da kanta saboda yanayin matsin rayuwa yanzu, ba za a bar wa namiji shi kadai daukan ɗawainiyan cikin gida ba. Inda a ce ta yi ilimin, ko da ma ba ta yi ilimin ta yi zurfi sosai ba, ai akwai waɗansu sana'o'i su hand skills da za ta koya, ko a cikin gidan ko da ba ta ci gaba da karatun ba tana yi a cikin gida, zai ɗebe mata kewa kuma zai rage mata waɗansu abubuwan da yau ta ce mai gida ba ni a yi min kaza, za ta iya yi da kanta. Amma in ba ta yi ilimin ba gaskiya zai zo ya zama damuwa nan gaba, zai zo ya dame ta, kuma shi namijin ma nauyi zai zo ya mishi yawa.
Yawanci ana kokawa cewa Arewa ne ake samun mata ba sa shiga makaranta sosai, a kudu maso gabas ma musamman nan kuma maza ne ba sa yin makaranta sai mata. Shin wannan aiki ne ina jin wanda ya fi ƙarfin iyaye kawai zai shafi sarakuna, gwamnati, gwamnati da kowa da kowa domin tabbatar da cewa matan dukan su yadda maza ke karatu su ma suna yi.
Eh, a gaskiya kam anan mu Arewa mata ne ba sa son yin karatu, shi yasa a tanan Arewa mu mata muna samun matsalan talauci a tanan Arewa.
Mun gode Hajiya Hafsa. Ita kuma shugabar cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Rahama da ke Bauchi, Mrs. Miriam Iliya, ta yi bayani yadda mata ke shigowa cibiyar tasu don koyon sana'a kuma su zama abun koyi ga tsara a Arewa.
Makarantun da ake koyar da mata kaman College of Education Azare da na Potiskum da nan garin a Kangere, duk lokacin da ake tura mata domin su fita su koyi sana'a a Rahama ake kawo su. Wanda ya koya kuma ya iya sai mu bashi certificate. In kana son keken dinki baka da kuɗi za mu saya maka mu baka a rance. Dun dama muna bada rance ne ma mata domin su yi sana'a.
Kuna koya wa mata waɗanda suke makaranta da waɗanda ba sa makaranta su koyi sana'a saboda suna dogaro da kansu?
Haka ne, dun aikin gwamnati yanzu yana wahala, so muka ce ba dole ne dun ka iya ilimi ka yi aikin gwamnati ba, za ka iya yin aikinka ka dogara ga kanka ka taimaki iyalinka a taimaka maza kuma ko harkan cefene domin kina ɗinkin kuɗi. Ai in yau bai baki kuɗin cefene ba za ki iya saye ɗan kayan miyan kiki girki ma yaran ki.
Amma matsayinki na wacce ta kware da hulɗa da mata, a shin menene yake sa suke iya ci gaba da karatu har karatun su ma su gama sakandare har ma su iya wucewa?
Mata fa sun fi maza daurewa, ba a gane ba ne kawai kuma ba a encouraging matan ne kawai su yi. Amma idan ka lura mata, in ka samu mata suna da hazaka, wasu matan hazakan su fa ya fi namiji don ba su samu encouragement ba ne. Iyaye ba su damu ba domin an fi son haifuwa ɗa namiji a kan ƴa mace. Idan aka haifi mace dama to an ce wahala ta zo, amma in an haifi namiji a an haifi mai gida, sai ka gani a haifuwa ma ka haifi ƴan mata, matan ka guda hudu, kana da ƴaƴa ƴan mata guda hudu, ƴan maza guda uku, zaka kwashi ƴan mazan nan ka kai su makaranta ka bar ƴan matan nan a gida, dun wai su ƴan mata dun wai za su je gidan wasu ba za su taimaka maka ba. Amma wannan duka rashin sani ne. In ka ilmanta mace ka ilmanta kaman duniya ne, domin ƴa mace in ta samu ilimi wanda za ta taɓa rayuwansu yafi namiji, dun namiji kam shi kadai ne ai yayi ilimi makanshi ne, amma mace ga ƴaƴanta ga iyayenta ga surkunayenta ga jama'a ga ƴan anguwa. So Arewa ba mu gane ba ne, in ba haka ba matan nan su ne ya kamata ba su ilimi ma fiye da ƴan maza akan damun bi halin ƴan kudu ma. Don a kwanan nan naga ƴan kudu ne yanzu suke kokari su sa ƴan maza su je makaranta tunda sun nasu sana'a ne, mu kuma anan ƴan mazan ne suke karatu, matan ne aka bar su a baya. Amma mata ba abun bari a baya bane a ilimi.
Wato yana ma abinda nake cewa cikin ƴan mata kalilan din nan ko wanda suke zuwa makaranta, me kika lura da shi ne? Iyayensu ne suke dagewa su yi ko akwai koyon sana'a ko akwai abin da yake jan hankalinsu ne suke yin karatu?
Eh, wasu iyayensu sai su ce zaman gidan ya ishe su, iyayen da suka gane kenan, sai su zo nan su karbi form su ce suna da ƴan mata a gida ba abin da suke yi sai barci. Wani ya taba ce mini ƴan mata guda hudu sai barci, ya zo ne ya karbi form domin su zo su koyi sana'o'i. Suka koyi sana'o'i, ƴan mata budurwa ta girma, to bata samu mijin ba balle ka aurar da ita. Yanzu mazan sun zama abin da suka zama, na gari yana da wuya, amma ƴan zauna gari banza suna nan. Ka auri ƴarka ka aurar da ita wanda sai kai ne zaka ba su abinci, kullum za ta zo gida karban abinci zai yi ne? To mazan ma yanzu sun fara ganewa, sai su kama na ƴan matan akan su koyi sana'a. Wani in sun koyi sana'a sai je sai keken ɗinki, wasu kuma matan ba su da kuɗi sai mu ba su rance a nan, sai mu saya musu keke su je ɗinki, kuɗin da suke samu har su gama biya keke ya zama nasu. Kaga wannan ma mun ɗaga su kenan.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.